الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يا مسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai, shine ya hada mu a wannan masallaci mai tarin albarka, masallacin itiqanul Qur'an da yake nan kwana Jaba cikin garin Kano, kuma a wannan rana ta Litinin, wanda yau 6 ga watan 6 hijiran manzon tsira sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1440 daidai, wanda kuma ya dace da 11 ga watan 2019. Darasin da zamu a yau a cikin wannan littafi mai tarin albarka, wannan manzuma ta Haiya, sharhin al-Imam al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, wallafan Abu Bakar, wanda yake shine Abdullahi dan Abu Dawud, Allah ya jinka ya gare su, shi da mahaifin nasa gabaki daya. Darasin da zamu yau shine na 6. Zamu tashi kuma a wannan baiti na 2, wanda yake cewa wajin bi kitabillahi was sunanillati atata'ar rasulillahi tanju wa tarbahu. Yace wajin bi kitabillahi, kai addini da littafin Allah subhanahu wata'ala, shine alqur'ani. Ana duk abinda zakai ya zama ya samu asali daga cikin alqur'ani. Was sunanillati atat ar rasulillahi, da kuma sunnonin da suka zo daga manzon Allah, tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi. Ma'ana yana nufin hadisai da suka inganta. Malam Alfaza zai rahimahullahu ta'ala ila ta wa ma sahha anhu min hadithin fadin bihi. To yake cewa wannan abu da zamu dole sai ya samu asali daga wannan abubuwa guda 2. In har muka yi haka, yace tanju, to zaka tsira. Watar bahu, kuma zaka ci riba. Wato kenan, kamar yana so nuna mana nan, na farko kun ga da yace tanju, bai yi kaidi daga abinda mutum zai tsira daga gare shi ba. Tanju min al-azabi, tanju min al-khasara, tanju min al-khizi, tanju min al-hammi wal-ghammi, wa duk ga suna da yawa. Za ka cewa Qur'ani na irin wannan idlaqin hadisi ma yana yi. To duk mutumin da ya zamo ilimin sa samu asali daga al-kitabu was sunna, za ka ga ya tafiyar duk irin wannan asali din. To saboda haka, in kai wannan tanju, wannan tsira da mutum zai yi, dama shine matakin farko. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَدْخِلْ جَنَّةِ فَقَدْ فَازَ. الله na tuba da za a ce lahira ba a aljanna ma, a ce kai dai ka tsira daga azabar, to kawai shikenan, sai kai sujudu shukr, wallahi a ce ba a aljanna amma ka tsira ba azaba, to wallahi sai barka. To shine ma'anan tanju. To sannan ba anan ba watar buhu, kuma za maka tsiri ba. Ma'ana dori akan wannan tsira daga azabar, ta kuma ga wata katafar da riba, samun aljanna da yardan Allah da dukkan abubuwa da Allah ya tanada wanda suka bi shi, Allah ya samu a ciki. To shine da ya tashi yace a sharh, yace qalan nazimu rahimahullah, wannan mawallafi Allah ya ji kansa da gafara da rahama, yace wadin, yace bi ma'ana ittabi fi dinika kitaballah. Kaga kalma ta dana yadinu, wato ma'ana daga nan aka ciro, aka tato addin, ma'ana ya zama karu suna, kuma kayi abinda kai ma za a yi maka irin sa. Shi sanya aka ce, wato akwai menene, akwai wani athar daga Ibn Hasan al-Basri ne mushtahir a cikin abin nan binna sai har sunan malamai ana yawan fadar sa, ya dan shige man daga cikin kutuna ban ya ake ta da Allah. Yau kamata dinu tudan kama tadinu tudan ma'ana yadda kai haka kai ma za a saka maka za a saka maka shi yasa Allah ya kira shi kansa maliki yawmiddin ranan sakamako shi yasa ake cewa bashi addainu addain yanda ka bayar kai ma kaza a dawo maka da shi to shi Allah subhanahu wataala karimi ne ba wai abinda kai guda daya za a baka guda daya ba hasal imamu sha faɗa cewa idan aka ce zaka biya ladan ni'imomin Allah aka samu ka ni'imomi dubu duk ibada da kai ba zaka iya biyan kashe daya akan dubu din ba to balatina zo sauran to kuma sai a ce kai abu daya ma an baka annunan kama goma kaga wannan rahama ce ba ai kada ba ka rama ba to shin da yake ta ittabi fi dinika kitaballah wato a cikin sha'anin addini ka kabila tafin Allah wattabi sunanar rasuli sallallahu alaihi wasallam kuma ka bi sunnoni na manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi yace faj'al amalaka ma'qudan min kitabillah ka saka aikin kai zamo an cirato shi daga littafin Allah subhanahu wataala wa min sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kuma ya zamo ya samu asali daga sunna ta manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi yace laysa ma'khudan 'anil ahwa'i wal bid'i wal muhdathat ba wai an cirato shi daga soyayyen zukata da bid'o'i da wasu fararrun al'amura ba a'a kada addinin kai ya zamo ya samu asali da ɗaya daga cikin waɗannan uku mun sha faɗa muna maimaitawa duk abinda akai akan bid'a wallahi karan tsi baka da kafara sunan sahaba'an mansura domin Allah bai ce ayi ba nikan faɗa ko da al'amura na yau da kullum idan kai mutum nassi cewa yi mun kaza siyo mun kaza aikata mun kaza sai maka abin da ba shi kace ba ba da jin cewa idan ka kibe su za a yi wata rigima yanzu ka zo ka kawo motar ka kace farin fenti kake so ku yi tsada bayan ka tafi shi kuma sai ya ga wani jan fenti da ya burge shi mai walƙiya kana zo sai ga ya rangada maka jan fenti ko kaga ya rangada maka wani bakin fenti ya ce ai wannan shi ake yayi to kaga yanzu tukun magana ce mata sai ya biya ka ba ta wai kai ka biya shi ba sai ya biya ka ma me yasa ya bata maka mota dan ba wannan kace yi maka ba to balatina abin da ya shafi addini Allah ya ce ayi kaza kai kuma sai ƙwariyan molan kanka ta ga cewa kaza kake so kaga akwai cin gyaran Allah a hankalin ma Allah kiyaye yace qauluhu fadasu amin da yace wasunan yace jam'u sunna as-sunanu jam'i ne na sunna wa hiya tariqatul rasul sallallahu alaihi wasallam ita ce hanya ko tafarki na manzo tsira da amincin Allah su ƙara tabbata gare shi alqa'in wanda yake cewa alaikum bi sunnati na riƙashe ku sunnata ay tariqati shine hanyata wa amma indal muhaddithin amma a wajen malaman hadisi wa fi ilmi musalah alhadith da kuma a cikin ilmi na musalah alhadith fa sunna idan aka ce sunna hiya ma thabata anin nabi sallallahu alaihi wasallam shine duk abin da ya inganta daga manzo tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi min qaulin na wata faɗa aw fi'ilin ko wani aiki aw taqririn ko tabbatarwa aw sifatin ko kuma wata sifa ana ƙarawa khalqiyatin aw khulqiyya saboda ka duk wannan sune ake ce ma sunan abinda manzo alaihi salatu wassalam ya zama ya furta shi da kansa da zimmar addini to wani abu sunan sa sunna sunnan nan akwai fi'iliyya akwai tarkiyya mun sha faɗa inda ya aikata to aikata shine sunna inda ya bari bai yi ba to bari shine sunna ko kuma abinda zai zo ya aikata shi da kansa kun ba ku zo sai ya sabace shi yasa idan aka ga cewa aikin manzo alaihi salam ya ci karo da abinda ya faɗa to me za a yi sai a ce to wannan aikin nasa ku zo sai ya sace domin shi faɗarsa duk duniya yake magana ita gabaki ɗaya to amma aiki in aka ya ci karo da faɗarsa alaihi salam to sai ce wannan khususi ya sace shi yasa kun ga malamai da yawa suke cewa mutun yayi tsugulo ya ba alƙibla baya ko ya kalle ta to baya halatta. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada hadisi da yawa, la tastadbirul qibla wa la tastaqbiluha, kada ku ba alƙibla baya a lokacin bawali ko bayan gida kuma kada ku fuskance ta. To sai Abdullahi dan Umar kuma ya ga Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a da ya hau ɗakin yayin sanan Hafsa, sai ga Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kallon bangaren Sham ma'ana arewa, ya ba bangaren Ka'aba baya. To saboda haka sai malami suka je ta wannan hususiya ta sace alaihi salatu wassalam, mu dai tunda yace kada ai to kada ai, shi kuma dan mun ga yayi to sai mu ce wannan yake bace shi alaihi salatu wassalam shi kadai. Ina fata mun gane. Amin. Sai ce falaha itlaqun am, to idan muka ce sunna tana da ainihin itlaqi am ma'ana magana dunkulalliyan magana, wa hiya tariqatu allati kana alaiha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, shine tafarkin da manzo alaihi salatu wassalam yake kai. Ma'ana malam yana so ya nuna mana cewa ita kalma ta sunna akwai istilahi na malaman hadisi, kuma malaman fiqihu akwai nasu istilahi. Zaka ga cewa kamar yadda muka ambata yanzu, su malaman hadisi sun kasa sunna gida-gida, sunna kauliyya, fi'iliyya, tagaririyya, wacce take kuma ainihin ta sifa ko kulqiyya ko kuma khalqiyya. To sannan su malaman fiqihu suka ce a'a, ita sunna ita ce qasimu alwajib, akwai wajibi akwai sunna. Su kuma domin su tantance menene idan baka yi shi ba ibada ka ta samu tangarda, menene idan kai shi baka yi shi ba koko kai shi ta rushe, sannan menene za a ce ladan ta ragu ko ba a samu kamala ba. To shi yasa za ka ga cewa a wajen malamin fiqihu idan aka ce kaza sunna ne, to yana nufin abinda in ka yi shi akwai lada a wannan sallah taka, misali idan sallah ce ko azumi ko kuma aikin haji ko abin da ya kama da kai. Idan baka yi ba to akwai abin da za a ce sujuda ta kama ka ko kaza ya kama ka na wani tara, misali ka dauki kwanan Mina ga mai aikin haji, mutumin da ya ki zuwa ya kwana Mina ba wani uzuri, to kaga ya bar wata sunna daga cikin sunnoni na aikin haji. Wasu ma malamai suka ce a'a, wajibi ne ma daga cikin wajibin aikin haji dole sai yayin ka. To shine anan malam yake fayyace mana wannan, sai yace wa itlaqu hal khas, yace to saki ba kaidin ta kebantacce, huwa tafsirul muhaddithin, wato shine filla filla na abinda su malaman hadisi suka yi. Ma'ana idan aka ce kawai as-sunna, to shine wannan filla filla da malaman hadisi suka yi, suka faɗi wannan rassa da muka ambata. Sai ce wa hadha fihi, to wannan a cikin wannan bayani annahu, cewa da lamari yake, la budda min al-ihtijaj bis-sunna ba'da al-Qur'an, ba makawa ya zamo ana kafa hujja da sunnan manzo alaihi salatu wasalam bayan al-Qur'ani. Fa sunnatu hiya al-masdaru thani, domin ita sunna ita ce asali na biyu, min masadir al-islam, daga ainihin asaloli na addinin musulunci, ba'da al-Qur'anil karim, bayan al-Qur'ani mai daraja. Wa usulul istidlal inda al-usuliyin minha ma huwa muttafaqun alai, yace kuma su ginshikai da malaman usulu suke kafa hujja da shi, to daga cikin su akwai abin da aka yi ittifaki a kansa, akwai abin da ake kira usulul istidlal kamar yadda zamu gani nan gaba. To daga cikin su akwai wanda aka yi ittifaki a kansu, wa minha ma huwa mukhtalafun fihi, kuma daga ciki akwai abin da aka yi sabani a ciki. Sai ce lakinnal muttafaq alai, sai dai abinda aka hadu aka yi ittifaki a kansa, arba'atu usulin, wa in su ginshikai ne guda hudu, wa in su turaku ne guda hudu. Na farko yace al aslul awwal, asali na farko alquranul karim, alqurani mai daraja. Wannan duk abinda masu da'awar musulunci da na daidai din da karkatattun, to kowa ya gamsu cewa Qur'ani shine asali da za a kafa hujjar addini da shi. Kuma kamar yadda muka sha faɗa, sunna da ita ce raba gaddama, ba mu'tazili yana ganin cewa shi yafi kowa fahimtar Qur'ani, kuma shi yafi kowa dacewa da abin da Qur'ani yace. Haka nan wanda zaka ce daga cikin Jahmiya ko kace Murji'a ko kace Khawarij ko kace Qadariyya ko Jabariyya, ko kace wato ainihin arafida ko wanda zai ce maka da qur'ani yake hujja to amma kuma menene zai goya wa ra'ayin sa baya daga cikin sunnoni to anan ga yake saka sai ka samu cewa fahimtar da yayi daban burkitacciya fahimta ce ya fahimci abubuwa a baibai kuma sai ya tafi a haka to hadisi kullun shine raba gardama cikin sha'ani na addini shi yasa za ka ga cewa duk wanda suke adawa da addinin musulunci wallahi kokarin su a ruguje sunna kullun za ka samu yanzu misali mubtadi'a babu abin da yafi tsokane musu idanu irin sai mutun yayi shekaru yana hujja da hadisi sai to ai maudu'i ne ma gaba daya kwata-kwata ma hadisin ƙarya ne to kaga yanzu ka dama masa lissafi duk wancan abin da ya sha abin nan balogoko yana faɗa to ga baki ɗaya ta sha ba an mantura to saboda haka saboda jahiltar maganganun malamai sai ka ji mutum ya zo yana kunban baki kai yanzu dan Allah ba wai ma'aikin Allah ba ko wanda tijan unguwa ne in kana ganin darajarsa ya yi magana ka ce ra'ifiya ce ka ce magana sa mai rauni ce ballan tana ma'aikin Allah sai ka ji awabin nasu ana ta sowa wato wannan abu zai baka tausayi ko da gaske suke ko kuma da gaske wannan na shawo jin wannan da kunnuwa na ka ji malami ya ci karkari yanzu a ce sayyidina rasulullahi yayi magana ka ce wai ra'ifiya ce mai rauni ce me aka mai da ma'aikin Allah kaga anan inda zaka zo ka ce to shike da sai ka dan kyale shi bayan dan kwana biyu sai ka zo zai ga ka zo gaishe shi sai ka ambaci wani abokin sa da yake wata kasa ka zo ka ce ai wani ne aiko ne sai ka bada miliyan 1 akai masa zai ce magana sai sahihiya ko ra'ifiya sai dai kai wallahi ko da baban sa dai ka kaddara yana Kano baban sa yana Lagos ko baban sa yana wata kasa daban haka kawai bai san ka ba sai ka zo musamman lokacin da ba wayan nan ka zo ma da wata wasiƙa ba ta kama da rubutun baban sa ka ce yanzu gashi Alhaji ne ya aiko ya ce ka bada miliyan 3 akai masa kuma shi bai san ka ba to ko dai ya ce magana baban sa ra'ifiya ce ki kibadawa ko kuma ce sahihiya ce baka to ba da ji ce sahihiya ce kaga anan ba baban sa yake tuhuma ba kai da kazo da magana kai ake tuhuma to duk lokacin da aka ce hadisi da'ifi da baban sa Allah ke tuhuma ba yadda magana ta zo shine abin da ake magana ta zo ta bakunan mutanen da ba a gamsu da nagartarsu ba ba a gamsu da hautar da su ba da abin da ya kama da haka Allah ya sa mu da shi amin 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 sai ce al-aslu thani asli nabiyyu as-sunnatu an-nabawiyya sunna ta manzo alayhi salatu wassalam li'annaha al-wahyu thani ba'da al-qur'an domin sunna ita ce wahayi na biyu bayan al-qur'ani wallahu jalla wa ala yaqul Allah madaukaki mabuwayi yana cewa wa ma atakumur rasulu fakhuduhu duk abinda manzo alaihi salatu wassalam ya kawo muku ku karbe shi hannu bibiyu wa ma nahakum anhu fantahu abinda kuma ya hane ku daga barin sa to ku hannu wa yaqulu jalla wa ala kuma dai Allah subhanahu wataala yana cewa falyahdharil ladhina yukhalifuna an amri lallai wanda suke sabab al'amarinsa wato su shiga taitayin su a hirdin su an tusibahum fitnatun domin kada wata fitina ta same su aw yusibahum azabun alim ko wata azaba mai radadi Allahu akbar ku duba Allah subhanahu wataala yace yukhalifuna an amrihi kawai indai umarnin manzon Allah ne ba a ware ba indai shi yace ayi to a hirdinka kace zaka saba masa akwai matsala mun sha maimaitawa ba wai mu wanda muke makai karan kadamiya ba ku duba masu daraja lamba ta biyu sune sahabbai in ka tire annabawa sun samu zamewar kafa a wajen da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa'ansu tsaya akan jabalur rumat manzo Allah ya musu nasi kada ku sauka ko an ci nasara akan mu ko mun ci nasara suka samu zamewar kafa suka sauko me biyo baya kuda ka dan dana musu duk da manzon Allah yana cikin su ashe yanzu kenan kada kai mamaki musibin da muke ta fuskanta wallahi duk saba musulna ne kace kace haka muke malam a cikin aqida a wajen ibada a muamala ko ina wallahi abuwa ga sunan malam Allah da yake Allah kiyaye dai wallahi ba wanda yake bace rai irin mutumin da yake karatu in dai zaka dinga karanta sunna to kullun in ka fito ka muka koma gida sai ga mura su bata mare ayi kaza ba daidai ba kaga ayi kaza ba daidai ba kaza ba daidai ba kuma mutane ba sa tunanin ba daidai din suke matsalan inda mutum yana jin ba daidai yake ba to akwai randa zai zo ya gyara amma duk lokacin da ya gama gamsuwa daidai yake to wanda yake daidai to wata daidai kuma kake so yi ai shi sa na ga muku dai daga cikin magabata yana tashi dan yafi so ya ga mutum na bid'a sama da sabo duk mai sabo ya san sabo yake amma mai bid'a da zai zo ya kamba mata ya nema mata mabiya ya mata kuskurima ya kare ta to shine zaka ce mutum ya batta sai dai wani ceto daga Allah subhanahu wataala Allah ya sa mu dace sai ce hadha huwa al-asl thani to wannan shine asali na biyu وهو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم شيني سنة منزو سيلا دا أمينتين الله سكالة تبتا غريشي وهو صلى الله عليه وسلم كما شي منزو سيلا دا أمينتين سكالة تبتا غريشي كما وصفه ربه توشاء ننسى كمان يندو وبنجد سيسفا تاشيني يتي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى بايا ينفري سينا سنزوتيا فاتي سي وحي واند عينفن أكي إيمسا wannan ba karamar tazkiya bace kan yanzu ko ni dan Allah da za mu samu wata istiqama a ce kai sati daya daga litinin dinnan a ce wata litinin ta sake zagayowa baka fadi wata magana ta ba daidai ba ai wannan abu yana da wahala to ballantana rayuwa ga baki daya Allah ya ce wa ma yantiqu anil hawa manzo alaihi salam ko a halin bacin rai manzo alaihi salam baya fadin wani abin da ba daidai ba shi sa wani sahabi yace ya ma'aikin Allah ma ko cigaba da rubuta hadisan da kake fada alhali kai dan adam ne kakan yi fushi kakan yi da wani lokaci yace ku rubuta ba abinda zai fito daga wannan bakin sai gaskiya ko a halin batili ko a halin yarda amma yanzu ni ko kai da aka tabo mu me ba za a yi ba kaga mutum yana kumfan baki ya tada zai jawuya yana lailayo abubuwa yana saukewa Allah ya saboda shi. Amin. Saboda haka sai ke cewa wali hadha yasifuha al-ulama. Shi yasa malamai suke sifanta ita sunna bil wahyi thani da cewa wahyi ne nabi ba'da al-Qur'anil Karim bayan al-Qur'ani mai daraja. Fa ma saha ar-rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Duk abin da ya inganta daga manzo tsira da amincin Allah subhanahu wa ta'ala ta bata gare shi wajaba alaina akhdhuhu. To riƙonsa ya wajaba akanmu wattiba'uhu da binsa wal amalu bihi da kuma aiki da shi sawa'an malan yace duk ɗaya ne kana mutawatiran aw ahadan mutawatiri ne ko kuma ahad idan aka ce mutawatiri shine abinda adadin da hankali ba zai iya karyatawa ba za su ambace shine magana mutawatira kun ga yanzu shi qur'ani kamar yadda muka sha fada duk gabaki ɗayan qur'ani tawatiri ne yanzu a cikin qur'ani babu wata aya wanda zaka ce sahihul li zatiha ko sahihatun li ghayriha ko hasanatun li zatiha duk qur'ani tawatiri ne gabaki daya hadisi shine yake da wannan kashe-kashe a ce hadisi mutawatiri a ce hasanun li zatihi li ghayrihi sahihul li zatihi ko li ghayrihi ko dha'ifun ko dha'ifun jiddan ko munkar ko abin da ya kama da haka amma qur'ani tawatiri ne gabaki daya tawatiri magana da ba wanda ya sai karyata ta to saboda haka shi kuma ahad shine abinda yazo ta hanyar daidaikun mutane a ce sahabi ɗaya tak ya rawaito hadisi kuma zaka samu mu'tazila da wa'ansu ɗan bid'a suna kore wai baya wajaba ayi aiki da hadisul ahad inda abinda shafi aqida ne malam albani Allah ya jikansa da gafara da rahama yayi littafi na musamman wanda yake ambata jima ko sunansa wujubul amali bil hadith al ahad ko kuma abin da ya kama da haka ma'ana wajibin aiki da hadith al ahad shine anan yake cewa khilafan lil mubtadi'a sabanin yan bid'a allabina yunkiruna sunna wanda suke kyamar sunna wa yaquluna suna cewa yakfina al amalu bil qur'an aiki da qur'ani ya ishe mu to mu kuma magana hadith al ahad akwai abubuwa da yawa wanda ɗaiɗaikun sahabbai suka ambata wannan kuma aka karɓa yanzu dauki hadisin innamal a'malu binniyat a cikin sahabbai sayyidina Umar kakaf shi ya rawaito shi to sannan aka samu ɗaiɗaikun tabi'ai sannan wanda suka biyo baya sannan abin ya ci gaba da faɗaɗa yanzu wannan hadisi akwai wanda zai ce ba za a yake da shi ba? Hadisi ne wanda ya shiga kowanne fage, ya shiga cikin aqida, ya shiga cikin ibada, ya shiga cikin mu'amala. Bal malaman hadisi suka ce ɗaya daga cikin turakuna gina addini akai ne hadisi innamal a'malu binniyat da innal halala bayyinun da da ma yuribuka. Wanne ne ɗayan? Wasu ce hadisi uku, wasu su ce da man hadatha fi amrina, wasu su ce uku, wasu su ce hudu, su ce biyar, su ne abinda aka gina addinin musulunci ka tokan akai. Yanzu ku duba Mu'adh bin Jabal, shi kadai manzo Allah ya kaya ma yace farkon abinda zaka kira Yesu shine kalmar shahada. In sun yadda da wannan, to sai ka umarce su da sallah har aka tafi zuwa zakka, zuwa sauran al'amura. To idan ba a karban hadisul ahad, kidan idan Mu'adh ya je sai Abu mai yadda da kai, batun da kai kadai ka zo, dole sai an karo mutum na biyu na uku. Sannan ku duba kissan mutanen Quba da kuma Banu Salima. Ya inganta hadisi, yanzu mutumin da ya san Islamic University, Jami'ar Islamiyya, idan ka kusa kaiwa, to akwai wani masallaci da ake kira Qiblataini. To asali masallaci ne na Banu Salima. Ana cikin sallah, wasu malamai suka ce sallar asuba. Wani daga cikin sahabbai ya zo da dare, ya samu labari an saukar da aya, an umarci manzo Alaihi Salam ya ci gaba da kallon Makka, maimakon arewa Baitul Maqdis. Kuma shi ya yi sallah ma ya kalli ɓangaren ainihin Ka'aba. To sai zo ya same su sun yi sallah raka'a ɗaya, sun tashi ta biyu, kuma sai ga suna kallon arewa. Kawai sai ce, ya ku bayin Allah, ajiya an sauke wa manzo Alaihi Salam Qur'ani, an umarce shi ya kalli Ka'aba, saboda haka ku kalle ta. Nan take sai suka juyo. Liman ya dawo inda sahun ƙarshe yake, inda da sahun ƙarshe yake, da sahun ƙarshe ya koma inda liman yake. Inda ba a karɓar khabarul ahad, sace ba za su ai kaga sai su ci gaba. Saboda sun gamsu cewa abinda suka abinda ka zo da shi daidai ne. Wato gane su sahabbai. Mun sha faɗa, Allah ya ba su wani abinda duk wani mutumin da ba su ba shi da wannan matsayi. Su an gamsu cewa karɓaɓɓu ne a wajen Allah, nagartattu ne, ba sa ƙarya, ba sa ƙari, ba sa rage. Misalai a kanka ba sa ƙarewa. Ba ku misalai guda biyu. Akwai wani daga cikin magabata, afuwan daga cikin sahabbai, Allah ya masa rasuwa. To bayan ya rasu, an zo an raba gadonsa, yana da dirhami biyu ne ko uku ya rage, wannan kuɗi dai bai taka raya ƙarya ba. To ‘ya’yansa in ba manta ba ‘yan mata ne guda biyu. To shi ɗan uwan nasa babban waɗannan ‘yan matan zai ƙoƙarin raba masu, sai ga wata mata ta zo ta ce tana bin wannan mamaci bashi, kuma sai ta ambaci iya wannan kuɗin ba da ɗiba rage. Wannan bawan Allah sai ce shi bai yadda ba, tun da babu wata shaida kuma babu wani rubutu. Sai ce sai ya tambaye manzo Alaihi Salam, ya zo ya ce ya ma'aikin Allah, kaji abin da ya faru. Kuma wata mata ta zo ta yi da'awa, ta ce wai tana bin sa kaza kuma babu wata shaidar rubutacciya. Sai manzo Allah ce ka bata gaskiya ta faɗa, saboda haka yaje ya bata. Kaga annabi manzo Alaihi Salam bai kira ta ce ki bai wa Allah, ki ji tsoron Allah fa, ki faɗi gaskiya, akwai kuɗi tsakanin ko babu? Kawai sai manzo Allah ce aje a bata gaskiya ta faɗa. Manzo Allah sai ba za ta yi ƙarya ba, saka ko su ta wuce wannan. Sannan akwai wani makaho wanda yake da wata kuyanga la'ananniya, sai ta zo tana rera waka tana bata manzo Alaihi Salam, tana cin mutuncin manzo Alaihi Salam. Ye mata jan kunne cewa kada ta sake shiga cikin mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ta ki bari. To wata ran yaji tana wannan, to Allah ya taimake shi ya lalabo ta ya shake ta, ya gubbuga kanta a ƙarƙashin kashe ta. Ya zo ya ma'aikin Allah, kaji abin da wance take, na ja mata kunne, ta ki bari, ga matakin da ɗauka a kanta. Manzo Allah ya ce aikin da ya yi. Amma kai yanzu da za ka zo ka ce ai wani ya zagi sayyidina Rasulullah, shi sa ka kashe shi, kai ma sai a kashe ka. Ta iya yiwa aure kuka nema ya kasa ka, haka kawai ka zo kai masa karan sharri. Ko wani abu ka zo ka nema, ka zargi ya ma kafar ungulu, ko wata adawa ta siyasa, kawai sai ka zo kai mashi karan sharri, ka sai kaza. To amma su Allah ya san ba za su yi ƙarya ba, Allah ya san ba za su yi ƙarya ba. Sai suka zo da magana kawai sai a karɓa kai sai. To shi ya sanya duk wani abin da ya inganta daga sahabi manzo Allah ya faɗa, to daidai yake da abin da sahabi dubu zai rawaito. Sunnoni da suka tabbata hanyar ɗaiɗaikun sahabi ba za ka iya lissafe su ba. Yadda wani abin ya faru a masallacin Banu Salima, haka ne ya faru a Quba. Su ma masallacin Quba suna cikin sallar, ba san an juyar da alƙibla ba, tunda kun ga ba wayar hannu, ba ma landline irin wancan lokacin duk babu, ba rediyo. Shi ma je samu cewa ga suna sallah, su ma sun yi wani juz'i na sallar ba su wani juz'in ba. Ya ce da su ai kun ji abin da ya faru, an sauke Qur'ani an kuma ana kallon Makka, su ma nan take sai liman ya juya. Ba su ce kai, hanya wai ma wa yake maganar nan, ya kamata ma a bincika, da ba su yi wannan ba. Saboda sun san cewa su masu gaskiya ne tsakaninsu. Amin, amin. In ma ka ji wani sahabi ya yi wani dam ko wani takatsantsan a kan karɓar hadisi, to kawai don su sunnanta mana yadda ya kamata mu yi ne a rayuwa. Misali, Sayyidina Umar lokacin da Abu Musa al-Ash'ari ya zo ya masa abin nan sallama, kun sha jin hadisin babu da Sayyidan. Kun ga annabi Sayyidina Umar domin ya datse kofar kada a dunga cewa manzon Allah ya ce kun bai ce ba, to saboda haka yayi abin da kun sha ji ba sai na tsawaita a nan ba. To shine malai yake cewa sabanin yan bid'a wanda suke inkarin sunna suna cewa yakfinal qur'an, wai qur'ani ya ishe mu. Sai ya ce wa minal ma'lumi, to sanannan abu ne, wal muqarrar, kuma tabbataccen abu, annal amala bis sunna min al-amali bil qur'an. Aiki da hadisi wani bangare ne na aiki da Qur'ani. Li'anna Allah jalla wa ala yaqul, domin Allah mabuwayi madaukaki yana cewa wa ma atakumur rasul fa khudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Sai ce wa haula yaqulun, su ko an tawai suna cewa yakfinal Qur'an, mu Qur'ani ya ishe mu. Kun mun sha fada cewa masu da'awan wai Qur'ani wai hadisi yana warware shi. Kun san jin wannan masu matsalar kwakwalwa ne nake cewa da suke faɗa irin wannan. To Qur'anin ma idan irin yadda suke biyo hadisin su ce to ai gashi aya ta ce kaza, hadisi ya ce kaza, to Qur'anin ma in suka ɗauko mashi wannan tsarin, wallahi sai su daga-daga da shi. A ta sun ce ai ya tabbatar can ya kore. Misali yanzu Allah yana cewa qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'an, duk zunubi Allah yana gafarta shi. A wani wuri sai Allah ya ce inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. To sai mu ce wacece tabbatacciya, wacece ba daidai ba, kuma duk Qur'anin ne, ba hadisi ya faɗi ɗaya, Qur'ani ya faɗi ɗaya ba. Ka kenan dole sai ka koma ka ga ya hadisi ya fassara, ya magabata suka fassara. Misali Allah yana cewa hadha yawmu la yantiqun wa la yudhan law fa'tadhirun, ranar alkiyama rana ce wanda fa wanda zai bude baki ya ce tak, sannan ba za a bada dama mutum ya kawo uzuri ba. A wani wuri sai Allah ya kawo kuma suna cewa ya laitana nuraddu wala nukadhibu bi ayati rabbina, suna cewa wallahi rabbina ma kunna mushrikin. Ah, ya Allah ya ce ba a magana, kuma san ya ce za su yi magana. Irin wannan ayoyin, wallahi in ka zauna sai kai lacca ka gaji ba za ka yi rabin su ba. To kenan ashe matsalar ta ai dauki abubuwan ne da ka, ko kuma duk lokacin da aka sami ko dai jahilci ko kuma mummunar manufa, wato ba illa a rayuwar ɗan adam, irin ko dai aljahlu ko su'ul qasad, wallahi dukkan abu in mutum yana da mummunar manufa to sai ya bata wannan abu dukkansa. Allah kiyaye. Amin. Yace wa qala jalla wa ala, Allah mabuwayi madaukaki yace man yuti'ir rasul faqad ata Allah, wanda duk yabi manzo alaihi salatu wassalam Allah yabi kai tsaye. Wa qala ta'ala, kuma Allah da kansa yace wattabi'uhu la'allakum tahtadun, ku bi shi sau da kafa alaihi salam domin ku samu shiriwa. Wa qala kuma yace wa ati'ur rasula la'allakum turhamun, kuma ku bi manzo domin ya zama an ji kanku. Sai yace fa ha'ula'i kadhabu fi qawlihim, fa ha'ula'i wa'ancan kadhabu sun yi ƙarya fi qaulihim a cikin fadarsa inda suka ce na'amalu bil qur'an muna aiki da qur'ani fa hum lam ya'malu bil qur'an su kuma sai aiki da qur'ani ba lamma abtalu sunna yayin da ya zamo sun tozarta sunna sun yi watsi da ita wa aidan yace kuma fal qur'anu fihi mujmalat qur'ani akwai dunkulallun abubuwa a cikin sa wasunnatu hiya allati tubayyinuha wa tufassiluha kuma sunna ita ce take bayyana wannan abun kuma tayi masa filla filla yanzu dan girman Allah tun daga bakara hannasi da Allah ya ce wa aqimus salata yace wa atuz zakata wata ayar ce tace lokutan sallan nan guda biyar ga lokacin azhar ga lokacin la'asar lokacin magriba lokacin isha'i azhar raka'a hudu la'asar hudu isha'i hudu magriba uku asuba biyu juma'a biyu wata ayar ce ta ambaci wannan babu ayar ta ambaci wannan sannan zakkan nan wata ayar ce ta ambaci nisabi cewa sai amfanin gona ya kai kaza kuma sannan a bada kaza idan dabbobi ne shanu sai sun kai kaza sannan a bada kaza raƙuma sai sun kai kaza awaki tumaki sai sun kai kaza kudi sai sun kai kaza babu wata ayata ambaci wannan sunna ce tazo ta fayyace wannan dalla dalla kaga ashe kenan duk wanda zai inkari sunna to wannan qur'ani ma ya fara inkari yake cewa yaqulu linabiyihi wallahu jalla wa ala yaqulu linabiyihi Allah subhanahu wa ta'ala yana fada wa annabinsa yace wa anzalna ilayka adh-dhikra mun saukan maka da alqur'ani litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim dan ka bayyana wa mutane abinda aka saukar gare su don Allah manzo Allah zai zo kawai tilawaye tai ita tilawaye ta saukoki bai fadi wani abu bai fassara kuma abin da zai baka tausayi shi wanda yake cewa kada yake da hadisi inda zaka zo ka ce Allah gabata malam wa'azin nan da kake yi wallahi muna karuwa to amma kuma ka san abubuwa sai mu manta ma iya dauka muna dadar koda mu je muna ji takware da gaske kuna da mana kuje kuje to kenan yanzu shi ya yadda zancansa da yake surutu surutu ma na ƙarya a je a nada dan a samu fayyace abubuwa amma kuma shi magana manzo Allah kada dauka wannan rashin adalci ne kai taka ka yadda a dauka amma kuma ta manzo Allah ba kai da dauka ba kaga wannan tilka yanzu kismatun ziza amin 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 saboda haka malai yake cewa fa sunna ita sunna lahar tibatun wasiqun tana da alaka mai karfi bil qur'an da alqur'ani لانها بيان له دومين ita sunna bayanin alqur'ani ne tawdihun sannan fayyacewa ce waye tafsirun limujmalihi ita wato warwarewa ce ga abin da yazo a dunkule a cikin sa wata qayidun sannan da baybaycewa ce limutlaqihi ga abin da ya zama mutlaq akwai almutlaqu wal muqayyid akwai alkhas wal am din mutum da kanta usuli ya san wannan sai ce wa qad yunsakhul qur'anu bis sunna kuma ana soke alqur'ani da ainihin sunna wasunnatu bil qur'an sannan ana soke sunna da alqur'ani sannan wal qur'ani bil qur'an ana soke qur'ani da qur'ani wasunnatu bis sunna kuma ana soke sunna da sunna kamar yadda mun faɗi wannan abubuwa yace fala budda min hadhihi al matalib al azima ba makawa ga waɗannan abubuwa na nema dole akwai neman mutum sai ya san waɗannan abubuwa masu girma وبهذا يعلم منزلة السنة من القرآن yace to da wannan ne ake iya gane matsayin sunna dane da alqur'ani wa makanatu fil islam da kuma matsayin ta cikin addinin musulunci yace haula alladhina yuriduna an sunna yace wa'annan masu kauda kai suna bijire ma sunna qad akhbara anhum annabiyyu sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata gare shi ya bada labarin su وحذر منهم كما يجن كنه دنگane da su faqala yace ala yace ku saurara yushiku rajulun ya kusata a samu wani mutum shab'an wanda ya take cikin samakin muttaki'un ala arikatihi wanda yake shingide akan kujerarsa ko kuma karagarsa yuhaddathu wannan ba yuhaddathu ba da dane kuma idan shi fata ba kasara ba yuhaddathu in kace yuhaddathu shi yake ba da labarin yuhaddathu bi hadithin min hadithi ya zamo ana bashi labari da wani hadisi daga cikin hadisai na ma'ana an fada masa wani hadisi daga cikin maganganu na fa yaqul sai ya ce bainana wa bainakum kitabullah kawai mu tsakanin mu da ku littafin Allah azza wa jal fa mawdana fihi min halalin sahalalna abinda muka samu na halal a cikin alqur'ani zamu halatta shi wa mawdana fihi min haramin harramna abinda muka samu na haram a ciki zamu haramta shi ala ku saurara manzo alaihi salam yace wa inna ma harrama rasulullah duk abinda manzo alaihi salatu wasalam ya haramta mithlu ma harrama Allah kaman abinda Allah da kansa da ya haramta kenan kun ga manzo alaihi salam tun a rayuwarsa ya ba mu labarin za a samu yan tsine za a samu yan kalakato kuma gashi nan wato shi yasa wani wani abu mai ban sha'awa Imam al-Qurtubi a cikin tafsirin sa na da cikin suratul Isra bazan yi tuno ai ba amma dai haka ina halato abun a cikin kwakwalwata ina ji kowa qada rabbuka la ta'budu illa iyya wa bil walidayni ihsana ina daga cikin wannan ayar yayi kai to kissan wani mutum sai ya zo ya nemi wani abu na dukiya a wajen dansa in ba manta ba ko dai yi amfani da dukiyar dan baya nan ko ku ya nemi dan ya bashi ya nuna damuwarsa to shikenan sai ran mahaifin ya bashi yace yanzu wannan kudin naka ina wani amfani da shi ne da ya wuce ni a wajen kankin kaina ko kuma yan uwanka to ransa sai ya soso shine sai ya taho yana so ya fada wa manzo alaihi salatu wasalam ya kawo shi kara ya kawo kara dan nasa to sai ta waina rere wayan su baitattuka in na samu wata dama zan rubuta muku su mamba ku tabiya kawo su ina jin yana cewa ga zautuka mauludan wa muntuka yafi'an to allu bima ajni alayka wa tunhalu lamiya shi har zuwa karshen baitattukan yana cewa tun kana garami nayi hidima da kai na ciyar da kai dai kaza ne kaza dinga fadin abuwa in baka lafiya na kasa bacci yake tare da wannan a cikin ransa to da yazo yazo daga manzo alaihi salam sai kita ya ma'aikin Allah ina ƙara dana akan sulufuka da mun sai manzo alaihi salam sai ce yanzu kafin wannan ka fada mun abinda karera a cikin zuciyarka wanda kunnan kama bai ji ba sai ce wallahi ma'aikin Allah zama da kai ba abinda yake ƙara mana sai imani da kai yace tabbas akwai baitutuka da na fada a zuciyata wanda kune na ma bai ji ba Allah ya riga fada wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to saboda haka kaga manzo alaihi salam Allah shi yake bashi labari to shi yasa dutsiya ta kun da za a yi tun daga farkon duniya zuwa manzon Allah ya fada yanzu ku duba yake cewa sinfani min ahli nari lam arahuma yace waɗansu sunfi biyu na ƴan wuta yace ni ban gansu ba ya fadi mata kasiyatun ariyatun a lokacin duk a cikin mutunci ake yanzu kai ka ce yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke faɗi wannan kai ka ce yazo Kano yazo sabon gari sannan ka duba yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke faɗa idan kwabewar duniya ta zo a samu zaluncin shugabanni jahilan shugabanni wawaye me ba ai yanzu kaga wato abubuwa ne na mu'jiza manzo Allah suke ta ƙara bayyana kai ka ce yanzu ake wannan magana an faɗa sama da shekara 2000 ruwa Allah ya sa mu dace amin to saboda haka shine ainihin malam anan yake faɗa yake cewa wa haula'i na'am asace wa kaza qawluhu sallallahu alaihi wasallam yace haka nan faɗin manzo alaihi salatu wasallam ne yace utitul qur'ana wa mithluhu ma'ahu an bani alqur'ani da kwatankwacin sa tare da shi ya'ani sunna ina nufin sunna wa qala ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala yace wa anzalallahu alayka alkitaba wal hikma Allah ya saukar maka da qur'ani da hikima me hikima shine hadisi yanzu da Allah ku duba inda Allah yace ma taraktum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa bi idhnillah to dan Allah a cikin Qur'ani wace aya ce Allah ya ba manzon Allah izini cewa a sare da binan Yahudawa dan abakanta musu. Allah ya ce ma qata'atun min linatin, duk abin da kuka yanke na dabinai aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha, ko ka bar su a bisa ainihin itacen su ba ku sare ba. Fa bi idhnillahi, da idhnin Allah ne. Yanzu Allah zai lalubo mana ayar wanda Allah ya ce a sassare da binan, kaga da wahayi na sunna aka faɗa masa ba da aya ta alqur'ani ba. Irin wannan misalan ba za su yi karewa ba. Amin amin amin. Sai ce wa qala yasi wa yuallimuhumul kitaba wal hikma. Manzo alayhi salatu wassalam daga cikin ayyukan sai yana sanar da wato al'ummar sa alqur'ani da kuma sunna. Sai ce fal kitabu huwal qur'an wal hikmatu hiya sunna. Yace kitab shine alqur'ani, wato hikima kuma ita ce sunna. Fas sunnatu la budda minha, malan yace hadisi ba makawa sai an tafi tare da su. Wahiya al-aslu thani, shine asali na biyu, min usul adilla, na daga ginshikai na kafa hujja, al-mujma'i alaiha, wannan duk aka hadu akan wannan. In kaji mutun ya kore wannan, to lalle babu shakka ya kauce layi. Sai ce wala ibrata bi khilafi haula, ba'a idna ko la'akari da sabanin wa'ancan, alladhina yuriduna anha yuriduna anha, wanda suke kauda kai suna bijirewa daga barin sunna. Li'annahum, domin su wa'annan, imma khawarij, ko dai khawarijawa ne. Khawarijawa mun sha fada su ne yan kalakato. Na taɓa faɗa muku wani abin dariya, kun san su yan kalakato. Aqida su duk wanda bai da aqida irin ta su jinin sa ya halatta. Akwai wani ba mu'tazile, Wasil ibn Atha, na faɗa muku abin nan dinsa. Ina daga cikin mutane na can, ina jin wajen karni na biyu aka yi shi, a cikin karni na biyu, don ina jin Wasil ibn Atha yana da cikin almajira sun basari, ina daga cikin wato ainihin su ne farkon ma mu'tazila. Hassan al-Basri ya rasu 110, kaga rasu Hassan al-Basri yanzu 1330. To Wasil ibn Atha yana tafiya shi da mutanansa, sai suka yi batan kai, ba su yi aune ba, kawai suka gansu ganin khawarijawa. Wato kaman a ce wani wasu beraye su faɗo garken kyanwoyi, kaga maraba ga sashe kura ta gama kinjaki. To kawai ana wannan hali, to kawai sai suka wuce a kansu. Mana'antum, sai yace na hanu qaumun mushrikun, wallahu ta'ala yaqul wa in ahadun min mushrikina stajaraka fa ajirhu hatta yasma kalam Allah thumma ablighu ma'amala. Allah ya ce manzon Allah, idan wani daga cikin mushrikai ya zo maka makautaka, to ka bashi makautaka hatta ya sama kalam Allah, har sai ya ji Qur'ani, in ya gama ji kuma sun abu da kuma amana, kuma sai ka raka shi har inda zai amintu. In suka yi sako, aka yi ta musu tilawa, aka yi ta musu tilawa, suka ce to sun gamsu, sai aka raka su. Saboda haka sai sun yi aiki da Qur'ani. To saboda haka zaka samu haka suke kallon ayoyin, wato sama-sama, kallo na sama-sama. Yanzu da yawa inda za ka samu hira da wanda ya ƙi da ƙalaƙato ya duba, wallahi za su faɗa maka cewa matansu ko lokacin al'ada suna sallah. Ai, Allah bai ce mace kattai sallah lokacin take jinin al'ada ba. Duk inda matar ɗan ƙalaƙato take, to wallahi tana jinin al'ada kuma tana sallah. Ai, ba inda Allah ya hana, kuma sai azumin su suna jinin al'ada. Wannan kwaba da bai ce kama. Allah ya kiyaye. To shi yasa malam yake cewa ko dai zama khawarijawa ne, au juhalun, ko kuma jahilai, au muta'alimuna, ko masu ƙarya ilimi, au lahum agaradun sayyi'a, ko ko suna da waɗansu munanan manufofi, yuriduna itfa' ad-dini, wanda suke nufin buce addini, shay'an fa shay'an, da kadan kadan. Fala yu'taddu bi khilafihim, to wa'annan ba'a la'akari da sabaninsu. Wala yunzaru ila qawlihim, ba ma a duban maganar su gabaki daya. Bal yu'khadhu bis sunnati sahiha, a'a ana riko da ingantacciyar sunna ta manzo alaihi salam. Sawa'an fil furu'i aw fil usul, duk daya ne a cikin sha'anin ibada ne ko a cikin aqida in ka dan ce furu ana nufin ibada usulu kuma ana nufin aqida saboda kai yake ta wallahi utaddu bi qawlihim kuma ba za a yi la'akari da maganar su ba da suke cewa akhbarul ahad wai labarun daidaiku la yu'khadhu biha ba a riko da su bi la qa'ida cikin aqidodi inna ma yu'khadhu biha fil furu wai ana amfani da shi ne a cikin abin da ya shafi bangaren ibada kawai li'annaha adillatun zanniya wai dan wa'annan kawai dalilai ne na zato ma'ana ana da kyautata zaton cewa kila manzon Allah ya faɗa ma'ana ba wai tabbas bane a'udhu billah yace na qulu to mu abinda muke cewa zanniyatun indakum na zato ne ku a wajenku amma inda al imani amma wajen masu imani fa hiya laysat zanniya duk abin da ya inganta daga manzon Allah ko da daga mutum ɗaya ne to wannan ba wai zato bane ba bal hiya tufidul yaqin wannan suna fa'idantar da sakankancewa madamar sahhat muddin dai ya zama wannan suna ta inganta ar-rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga manzon Allah tsira da amincin Allah su karta bata gare shi fa hiya tufidul ilma to wannan tana fa'idantar da ilimi wa laysat zanniyatan bata zamo ainifin ta zato ba fa yu'khadhu biha dole ai riko da ita fil aqaidi a cikin aqidu wal mu'amalat da kuma dukkan mu'amaloli wa fi ghairiha da ma abinda ba mu'amalolin ba to an nuna mun lokaci in muka shiga wannan abin zai gara sai sai mu tagaita nan abinda muka yi daidai muna fata Allah subhanahu wataala ya bamu lada abinda muka kuskure muna fata Allah subhanahu wataala ya gafarta mana kuskuren ya gara da mu daidai din assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yake cewa assalamu alaikum yayi addu'a sai Allah ya kara mana lafiya to Allah ya kara mana lafiya gabaki daya yace malam yan bid'a suna cewa hada alqur'ani da yi masa wasali da kuma yi masa digo bid'a ne wai saboda ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bane ya hada to kasan a yan bid'a amma akwai jahilan yan bid'a akwai masu wayo duk dan bid'a mai wayo ba zai faɗa wannan kalmar ba tunda ya san aikin da Abu Bakar ko Umar ko Usman ko Ali ba wanda yake ce masa bid'a tunda manzon Allah ya ce alaikum bi sunnati kusan da khulafa'ir rashidin sahabai su suka da alqur'anin nan duk wani abubuwa da ya kamata a yi masa nagata da gare su daga ya samu asali kuma shi qur'anin ma fa a lokacin manzon Allah ya rubuce yake kawai abinda yake faruwa a lokacin manzo Allah sallam an rubuta qur'ani ga abubuwan da ba za su iya haduwa a daure su wuri ɗaya ba rubutun qur'anin nan a wannan lokaci da ake wahayi wani an rubuta a jikin Allah ka fada na dabba na ragumi ko na saniya ko na akuya wasu ayoyin an rubuta a jikin falefalen duwatsu masu santsi wasu ayoyin an rubuta a jikin fadin abin tankan dabino wasu ayoyin an rubuta a jikin fatu da yamma yanda za a iya hada fata da Allah ka fada dutse a daure sai yanda ake daure qur'ani ba zai yiwu ba to abu na farko kenan abu na biyu a cikin wa'intar rubutu da aka yi a lokacin manzo alaihi salatu wassalam akwai ayoyin da bayan an rubuce su to kuma daga baya an soke su an soke tilawar su an soke hukuncin su wasu an soke tilawar ba soke hukuncin ba to koda ba a soke hukunci ba inda an soke tilawa ba za a saka su kuma a sake rubuta su hada su ba sayyidina zaid bin thabit wanda shine ya halarci tukurin karshe wanda manzo alaihi salamu yayi da malaika jibril shi ya sanya kunga sayyidina abin sayyidina usman da sayyidina abubakar suka saka shi shine jagoran committee tare alqur'ani saboda sayyidina zaid bin thabit akan kunnan su akai komai duk ayar da yaji manzo alaihi salamu ya karanta malaika jibril ya ce a banda wannan to ya fahimci an soke ta ko kuma shi mala'ika idan ya karanta in ya tsallake ta a cikin sura kaza to manzo alaihi salam ya fahimci kenan ita wannan aya an soke ta sayyidina zaid gaban sa duka yi wannan shi yasa tare qur'ani ya zama shine shugaban kuma ta tare qur'ani to saboda haka kaga sai a tambaye su menene bid'a in dai rubuta wanne to a lokacin manzo Allah aka rubuta shi kuma sahabbai suka dauki gabaran tace abubuwa da aka soke to wannan tace wata sahabban da manzon Allah ya ce sunna ita ce ta koma bid'a su a wajen su kaga wannan akwai kullewar kai wannan yace dan Allah malan a ƙara jan hankalin iyaye dangane da nauyin da Allah ya dora musu na tarbiyyar ƴaƴansu duk da suna kokari sosai amma da yawa sai kaga mutun ya taho masallaci sallah amma ƴaƴansa suna kallo ko wani wasa haka zai wuce yaje yayi sallah ba tare da yayi musu magana akan sallah ba to ɗan uwa muna fuskantar kalubale mai yawa wallahi wannan yanayi da muke ciki abubuwa guda biyu ne za su ceci mutane ilimi da tarbiyya ilimi da tarbiyya ilimi da tarbiyya ilimi zai maka amfani a lokacin da ya zamo an sassoko maka abubuwa da sunan addini to ta hanyar ilimi lare ilimi za ka tace ka san kaza addini ne kaza ba addini ba ita kuma tarbiyya ita ce wacce za ta dasa wa dan adam tsoron Allah in ka duba kibau na magauta addini na magauta musulunci da musulmi an saito su a ko'ina a duniyar nan ba ta tarbiyya ta ko'ina tarko ne an dana su in ka tsallake wancan ba za ka tsallake wancan ba shi yasa wallahi ina jaddada muku ya ku ƴaƴanmu daga nan mu ku tsaya ku yi ilimin addini aƙalla idan ka yi ilimin addini ka fahimci addini da rayuwa wallahi ba za ka zamo jakin wani ba za ka zamo cewa cin gashin kanka kake kuma kana da ƴancin kanka ka san me zai cuce ka me zai amfane ka amma duk mutumin da bai da ilimin addini bai da ilimin rayuwa wallahi za ka tausaya ma wannan kuma ku sani ilimin addini shi ne kan gaba ilimin addinin nan shi ne awwalu ma jibal mukallaf duk wani ilimi da ba na addini ba to zai zama ka kwalliya ce ko dai ilimin sana'a ko ta wayewa wanda zaka mora amma dai duk wani abin da ka mallaka a rayuwa kai ne doctor kai ne professor kai ne his excellency kai ne honorable yau dinnan Allah yana zare ranka wa ma rabbuka wa ma dinuka man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka duk wannan title din ka fi su a duniya magana ce ta me ka zo ma Allah da shi saboda haka abinda mai wannan abu ya faɗa magana ce mai kyau da yawa ba mu sanin nauyin da Allah ya dora mana ne shi yasa kake ga muna wasarere da ni'imar ƴaƴa ni'ima ce wani Allah subhanahu wataala bai bashi ba wani mai kuɗi ne yana da kuɗi duk ba fitakar da zai Allah ya bashi da ko ɗaya ba wani kuma wani yazu billahi an jarrabe shi an bashi ƴaƴan kuma duk sun lalace sun iskance to saboda haka kai da Allah ya baka ya kamata ka ririta ka kula da su na sha faɗa cewa ɗan adam bashi da hannun jarin da ya wuce dan da ya haifa ka gina ɗanka da abin da Allah ya hore mata hanyar ilimi ya fahimci addini sannan ya fahimci rayuwa to ka masa gata ya samu fukafukai guda biyu addinin da ya karanta zai tausaya maka zai kaunace ka bayan ka mutu zai maka addu'a sannan da ya fahimci rayuwa ya waye na kuma zai samu sana'a zai samu ci gaba da yawa wanda in bai wannan ilimin kun ba zai fahimci wannan abubuwa wannan abubuwa su ne ya kamata ainihin mu dinga kulawa da su kwarai-kwarai amana ce kuma nauyi ne domin in dai baka tallabi ɗanka ba to ka ba duniya duniya ta dinga ta maula da shi wancan ya bal da shi can wannan ya bal da shi can ma'ana afkar tunani kala-kala za a dinga taifa masa Allah ya samu dace. Amin. Wannan da ƙarshe yake cewa dan Allah ina roƙon malam da ƴan uwa su taya ni da addu'a Allah ya bani buƙatuna. To muna taya ka addu'a buƙatunka na alkhairi Allah ya biya maka gabaki da dukkan sauran musulmi. Wa sallallahu wa sallim wa baraka ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi.